الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a daidai wannan lokaci a wannan dare yammacin asabar daren lahadi wanda shi ne daren 14 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 1 ga watan Julai shekara ta 2023 a kofar fadar garin Gulbo garinmu da ke karamar hukumar Giyaɗe a jihar Bauchi karkashin tsarin wa'azi na ƙungiyar jama'atu Izalatul Bid'a ta Giyaɗe local government. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allah Ubangiji ya saka wa al'umma da alkhairi ya karanta mana ayoyi daga cikin suratu Al-Anbiya. Ina ga zan tsakuri wata gaba a cikin abin da ya karanta sai mu gina tattaunawar mu akai insha Allah faɗin Allah wa ayyuba ibna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimi. Allah ya ce fastajabna lah fakashabna ma bihi min durrin وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. هكذا يقول لا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأننا نسناك من أين أرمى كارتا لا بارد الله يكيبارنا النبارة مبغبنتا da ababen da suka faru da su na jarabawoyi da Allah ya musu sai na ga cewa za mu iya takure daga cikin kissar wannan annabi na Allah Ayyub alayhi salam. Annabi Ayyub alayhi salam Allah ya ba mu labari yake cewa wa Ayyuba wato ka ambata musu Annabi Ayyuba ibnada rabbahu a lokacin da ya kirayi Allah Ubangijinsa yana mai cewa anni massani yadur ya Allah na gamu da jarabawa damuwa ta same wa anta arhamur rahim kuma Allah kai ne mafi rahama dukkan masu rahama. Allah ya ce sai muka yaye mushi fastajabna lahu sai muka amsa masa addu'arsa. Allah ya ce fakashabna ma bihi min durri muka yaye masa abin da ke tare da shi na damuwa wa atainahu ahlahu kuma muka bashi iyalinsa wa mithlahum ma'ahum muka ninninka mushi irinsu rahmatan min indina cikin tausayi daga gare mu ji Allah wa dhikra lil abidin kuma dan yin nama abin ambato ga masu bauta Allah. Annabi Ayyub alayhi salam annabin Allah ne daga cikin annabawa masu dimbin yawa a cikin Bani Isra'ila saboda Bani Isra'ila suna da annabawa kamar yawan malamai a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke da annabawa su suke shugabancin su su suke musu wa'azi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat Bani Isra'ila tasusuhum anbiya'u kullama halaka nabiyyun qama nabiyyun makanahu. Bani Isra'ila sun kasance annabawa su ne shugabanninsu duk sanda wani annabi ya mutu sai Allah ya tashi wani to a cikin su aka yi wannan annabi na Allah Ayyuba alayhi salam. wannan annabi ya kasance mutum ne mai wadata, yana da arziki, yana da dabbobi, yana da wadata, amma sai Allah ya sa mishi jarabawa ta rashin lafiya. Wannan rashin lafiya aka rasa kanta, aka rasa maganin da zai masa binna, wato jinya. Ba kamar yadda ake ambata cewa jikin shi yana tsutsa ba, wannan labari bai da asali a cikin Al-Qur'ani, amma da Allah ya ambatar mana kenan kawai cewa wa ayyuba inna da rabbahu anni massani yadur da irin shi. Saboda haka Allah ya ce ne, Allah ya ambata mana cewa ya jarumce shi da damuwa, wanda wannan damuwa a garin neman jinya da neman lafiya sai da komai na shi ya kare, sai da yawa ya gari ba shi da komai. Wasu hadisai sun nuna cewa ya yi rashin lafiyar nan kusan shekaru 8 zuwa 10 yana kwance ba shi da lafiya. A sanadiyar haka duka barorin gidansa da ma'aikatansa da yaransa na kasuwa duk suka watsa, arzikin shi ya daidai shi, yawa ya gari ba shi da kowa, ba shi da komai, sai wata matarsa kwaya ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito da kyakkyawan isnadi cewa wannan mata ita take hidima da shi, ita take kai shi bakin kogi ta koma gefe ta bashi wuri yayi tsuguru, ta dawo ta yi masa dahara, ta yi masa wanka, ta canza masa kaya, ta yi masa sukula, ita take dukkan wahalar shi. Wa irin wannan yanayin ta zo ta ajiye shi, ta koma gefe kafin ta dawo, shi ne yayi wannan addu'a. Da yayi wannan addu'a shi ne wanda Allah yake cewa urkud bi rijlika hadha muttasal baridun wa shara, cewa ka ɗaga kafarka ka shuri ƙasa da ita. Da yayi wannan shura, sai Allah madaukakin sarki ya fitar masa da wani idan ruwa a wajen. Ida ruwan nan ruwa ne mai sanyi, aka ce ya ɗiba ya sha ya ɗauraye jikinsa, nan take Allah madaukakin sarki ya warkar da shi daga wannan cuta, ya dawo jikin shi fes kyakkyawan mutum yadda yake da. Saboda haka matan nan da ta gama jira ta dawo daidai lokacin da ya kamata tana auna cewa yanzu ya gama biyan buƙatarsa, bar ta zo ta shirya shi ta mai da shi gida, da ta zo sai ba ta ga wannan mara lafiyar, sai ta ga wani lafiyayyen mutum, da ta gan shi ta ce wannan mutumin ko ya yi kama da mijina lokacin da yake lafiya, ba ta taɓa kawo a cikin tunaninta cewa shi ne ya warke ba. Sai ce mata aini ne, ta ce kai ne, ce ne, ta ji muryar ta ga kamannin ta tabbata shi ne, amma farko ba ta yi ba. Shi ne a lokacin hayya ya ce sai ya mata horo, sau ta taɓa mushewar laifi. Malamai sun faɗi maganganu mabambanta a kan mai laifin da ta yi masa, wanda hayya ya rantsuwa cewa in ya warke sai ya mata horo bulala ɗari. Shi ne Allah yake ce mishi wa khudh bi yadika dirhan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Allah ya ce maimakon ka karya rantsuwarka, to ka ɗauki damin tsintsiya ko zarbar dabino guda ɗari sai kai mata bulala ɗaya da shi. Lallai Allah ya ce mun tarar da cewa Ayyuba mutum ne mai tsananin haƙuri, madalla da irin wannan bawa, lallai bawa ne mai komawa ga Allah. To ƴan uwa masu albarka, ba wai damuwarmu shi ne labarin ba, amma darasin da ke cikin labarin su ya kamata mu rabu da su, saboda labaran da suka ba cikin Alƙur'ani na annabawa da salihan bayi da al'ummomin da suka shuɗe cikin kafirai da muminai waɗanda Allah ya ambace su ga sunan burjik, dukkaninsu Allah ya faɗi manufar da ya sa ya ambace su, cewa ibratan li ulil albab, don mutane masu hankali su ɗau izina. Idan ma mutum shaiɗani ne ko shaki ko kafiri, to ya san cewa an yi kafirai da shaiɗanu da shakiye wanda suka fi shi. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ke faruwa da shi na damuwa sakamakon watin irin yadda a kafiran Makka suke nuna masa rashin daraja suke kin yi imani da wahayin sa yake shiga damuwa shine Allah yake bashi hakuri cewa ba tun shi aka fara ba kuma da Allah yake cewa kadhalika yuthabbitu bihi fu'adak wannan kisoshi da muke baka muna baka su ne dan mu kwantar maka da zuciyarka warattalnahu tartila saboda ka gane cewa wa kadhalika ma atallina min qablihi min rasulin illa qalu sayyidun aw wajhun dan mutanen makka sun ce baka boka ko dan sihiri ko innama yu'allimuhu bashar ko makamancin sa ka gane cewa watin a kafin kai annabawan da suka gabace ka su ma mutanen garuruwar su sai da suka yi musu haka kuma da Allah yake cewa kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'id dukkanin su da adawa da samudawa da qaumar lutin da qaumu fir'auna da ashabul aikati da mutanen shu'aibu su da ashabul aika ko da ire-iren su duka Allah ya haɗa su gaba da yake kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'id dukkanin su sun ƙaryata manzanni saboda haka suka cancanci azabar Allah to zaka manufar labaran da Allah yake kawo cikin Al-Qur'ani ba wai kawai dan a karanta ne kadai ba a'a nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka al-Qur'an Allah ya zaba mafi kyan labarai ne wanda suke dauke da darussa sai karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so haka darasin da zamu dauka daga cikin darasin zamu dauka a wannan kisa ta Annabi Ayyuba farko shine wato komai darajar ka a wurin Allah to baka wuce Allah ya jarrace ka kuma mutanen da suka fi daraja a wurin Allah babu kamar annabawa da manzanni su Allah ya fi jarabawa kuma jarabawa da Allah yake musu kafin sauran mutane sanani hatta zazzabi idan annabin Allah bai to ana ninka wannan zazzabin bai da sauran mutane maza sallallahu alaihi wasallam yana cewa bala'in da Allah yake wa mutane yana yi ne ga annabawa da manzanni summal amsal fal amsal kowa da gurgurdan imanin shi da Allah gurgurdan nauyin jarabawa da Allah ya masa so haka kar ka ga wai Allah ya maka wani jarabawa ka dinga cewa to ni kan nema da nema ubangiji ka fara tunanin wai Allah baya san kai ya sa ya maka jarabawa mutum nawa ne suka taba yin ciwon shekara takwas ai ba su da yawa cikin mutane ko dai mutum ya warke ne ko kuma ya mutu kai tsananin ciwo shine ka shekara ɗaya ko biyu kana yi daga nan za ka warke sati uku hudu biyar ka warke amma ka ji shi wannan annabi sai da ya wuce shekara takwas zuwa goma ba shi da lafiya kuma annabi ne Allah da haka abu darasin da ya kamata mu ɗauka farko shine Allah ubangiji yana iya jarabtar bawansa ta yadda ya so kuma komin daraja wannan bawan da imaninsa da ikhlasinsa da ƙarfin faɗa a ji da yake da shi a cikin mutane da yake Allah ya shiga rawa sannan kenan na daga cikin mafi girman jarabawa da Allah zai yi mutum shi ne Allah ya jarabce ka da rashin lafiya ko ya jarabce ka da ƙarewar abin hannunka ko ya jarabce ka da rashin samun girman da za ka ke shi duk wannan jarabawar Allah ya wa annabi Ayyuba su yana da lafiya Allah ya karɓe lafiya yana da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin faɗa a ji da yawan mabiya ma'aikatansa da 'yan bare masa duka suka waɗe suka bashi kama kuma shi ɗan adam yana raɓan wanda ya gaira da akwai ne wanda ba shi da akwai ba wanda zai raɓe shi sai da suka waɗe suka bashi sannan kuma abinda ake nema da bawan Allah idan Allah ya jarabce ka shi ne ka yi haƙuri da abin da Allah ya jarabta annabi Ayyuba ya yi haƙuri har Allah ya yi ba haƙurin shi yake cewa inna wajadnahu sadira Allah da kanshi ya ce lallai mun miski annabi Ayyuba a matsayin mutum mai haƙuri wani irin daraja bawa zai samu Allah mawaki sarki ya mai kirarin cewa ya same shi mai haƙuri wanda haƙuri Allah yana cewa inama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah zai baiwa masu hakuri ladan su ba tare da ainihin hisabi ba. Allah yana bayanin falalan masu hakuri cewa su ne waɗanda allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika humul muflihun. Waɗanda idan wata musiba ta same su za su yi hakuri da abin da Allah ya jarrace su da shi, sai dai su mai da al'amarin su ga Allah su ce ga Allah muke kuma gare shi ga mu kuma. Allah ya ce waɗannan alaihim salawatun min rabbihim, Allah da kanshi zai gaishe su gaishuwa mai yawa, wa rahma kuma Allah zai ji tausayin su, ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu tsira. Wannan yana cikin ladan masu haƙuri da jarabawa da Allah ya bashi. Shi yasa Manzon sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana wa al'ummar sa wasiya cewa su yi haƙuri da abin da za su gani a bayan shi. Ce innakum satarawna min ba'di akratan wa ashiya'a takrahuna fasbiru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bayana za ku ga san kai. Za ku ga san kai a wajen manya da shuwagabanni da masu faɗa a ji, wa ashiya'a takrahuna, yace kuma za ku ga abubuwa da dama wanda ba su yi muku daɗi ba. Amma sai Annabi ya ce to ku yi haƙuri, ya ku bayin Allah musulmai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbiru, ku yi haƙuri, hatta talqauni ala al-hawd, har ku gamu da ni a tabkina. Allah ka samu da rabuwa shi,
amin.
Saboda daga cikin darasin da zamu kalla a cikin wannan kissa ta Annabi Ayyuba shine wato muhimmancin haƙuri da jarabawa da Allah ya yi. Ko mun yadda kake ganin tsananinta, kar ka cire rai daga rahmar Allah, la tarmudu bi rahmatillah. Ko mun yadda tsananin da kake ganin jarabawar, kar ka faɗi wani abu da zai zama saban Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan musibar mutuwa ta same shi, domin mutuwa ma Allah ya kada da suna musiba, in antum darabtum fil ardi fa asabakum musibatul maut, mutuwa ai maka rasuwa wani naka masoyi ma kusance mutu musiba ce, haka Allah ya kira ta. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi miqdar, idan yaji ma mutum tarbiya sai ya ce maka fal tasbir, kai haƙuri, wal tahtasib, ka nemi lada da haƙurinka. Yakan kuma ce al qalbu yahzan wal ayn tadma wa la naqulu illa ma yudra, shi muna jin bakin ciki a zuciyar mu, kuma idan mu yana zubar da hawaye sai amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda. So da kana daga cikin wato taɗewa da rashin sanin ciwon kai, idan mutum ya shiga wata musiba kawai sai ya ta yada magana, ya ta sakin baki yana faɗin abin da ya dama. Idan zai wa Allah izgili, wani a kira sallah ya ce ba za ku je ba, ina nan aka yi mana ambaliyar ruwa ya ɓata mana abinci, sai ta ranga ta ta ruje jiya yau a ce ji juma, wallahi ba zai je ba. Wai yana yi wa Allah izgili da rashin daraja. Ko kuma yace yanzu Allah yana sa masa sallah ya dauke wani ya dukkan wannan bangaren jama'a ban gurbe fa na kafirci ba, za su iya mutum zai rasa imani shi. Da haka jama'a mu kiyaye na san mutanen mu muna da sakin baki a irin wannan yare, ko da da wasa kake yi ba a wasa da al'amarin Allah. Kalli abin da ya faru da tawaddar munafikai din nan lokacin da aka tabiya ki yakin tabuka, tafiya suke suna fira irin ta matafiya, suna cewa ka ji suwana da wani, suna da lalaci in a cikin amma mangocin abinci za ka ga sun fi kowa ƙoƙari, wai suna yi wa wasu sahabbai izgiri. Sai wani sahabi ya ji wannan magana ya ce wallahi sai na faɗa wa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zaɓi dokinsa kafin ya isa gun Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har Allah ya aiko da wahayi an gaya wa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su wani da wani munafikai ne ga abin da suke faɗa. sai suka taro za su ba da uzuri ai wallahi su wasa suke ba'a suke zolaya ne fira ce kawai irin ta matafiya bai kai har zuci ba shine Allah ce la billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tabiru qad kafartum ba'da imani ce yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa su ne kuka mayar abun wasa da zolaya da gangaro ku babu wannan hanzari ba ku ce Allah ya ce kai kafartu hakika kun yi ridda ba'da imanikum bayan da kuna cikin musulunci da ba ku duba hadarin wannan ba wannan ba wasu mutane ne a cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah kuma ne ya rangwata masa ce inna hu aqwa'i wa jinnukum wa ardi ba'i imma akwai a cikin wadanda za a rangwantawa za su tuba mai kyau tuba taubatan nasuha su dawo cikin musulunci da wanda ba su yi amsa ba to idan ne da wani yana cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin irin wannan katobar ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi idan kuma gudu da muke rayuwa wannan zaman jama'a daka ɗan uwana masu albarka ba iya bakin musamman a lokacin shiga musiba ko wata damuwa da mutum bai da lafiya ko an mushe rasuwa ko yayi wata asara ko talauci ya mai daurin minti ko ya shiga cikin wani kunci ya dinga sakin baki yana fadar abin da ya ga dama yana nuna rashin haƙurinsa da rashin tattakunsa yana manta cewa shi bawan Allah ne kuma dukiyar dama ta Allah ce shike bayarwa kuma shike hanawa jarabawa ma daga Allah ne sannan kuma ke jarabawa da Allah yake ba bawa musulmi baya asarata domin dai ko da ta zama kafara ce ga zulubanka kana ta zulubi ne Allah ya so ka da rahama sai ya jarabce ka a nan duniya sai ya amfani da wannan damar sai ya karkare maka zulubin ko kuma idan kai ba mai zunubi bane kai ne bautar Allah ne Allah ya so ya ɗaukaka darajar ka ne sai ya jarabce ka da jarabawa in kai hakuri sai ya ɗaukaka darajar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da wata mata ba da lafiya da ake cewa ta ummul ala daga cikin matan garin Madina ya zauna a ɗakin ta ya tarar tana fama da zazzabi mai tsanani sai ya ce mata abshiri ya ummul ala yace ina miki albishir yake ummul ala yace mata mumini ba zai gushe ba a cikin jarabawa da Allah zai masa har sai ya wayi gari ran da zai mutu ba shi da zunubi ko kwaya daya zunuban shi duka sun karkade kamar karkadewar bushasshen ganyen bishiya tare da wannan jarabawa da Allah ya masa da mutu da Allah ya jarabta da jinya ko talauci ko damuwa ko aka kore shi a aiki ko aka masa ko wannan ko aka yi masa sata ko amfanin gonarsa ya lalace ko dabbobinsa suka mutu ko matarsa ko ɗansa ko iyalinsa ko menene ya shiga cikin wata damuwa abinda yake so shine ya haƙuri da abinda Allah ya zarce shi ya haƙuri har cikin zuciyarsa ya san cewa wannan abin Allah ne ya bayar kuma shi ya karɓa sai Allah ya canza mishi da abinda ya fi wannan kamar da Allah yake cewa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle tare da duk wani kunci akwai wani gagarumin sassauci tare da duk wani kunci akwai wani gagarumin sassauci sura kaya daga cikin darussan da za mu cira a wannan kisa ta Annabi Ayyub shine muhimmancin haƙuri da jarabawa wanda Allah ya bar abu na gaba shine addu'a da komawa ga Allah haka Annabi Ayyub sai ya koma zuwa ga Allah idna da rabbahu anni massani yadur Allah ubangiji ya kiraya bai kirayi wani Allah ba bai yi shirka ba bai yi tsafi ba bai je gun boka ko ya ce a yi masa duba ko a yi masa istihara ko ya anzu wasu layi ya daura duk bai nemi wannan abubuwan da za su kautar da shi daga imaninsa ba wato idan ka shiga cikin wata jarabawa to a lokacin ne Allah ya fi sauraron ka idan ka roƙe shi amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'u idan kana cikin kunci da damuwa to a lokacin kana addu'a Allah ya karba to amma muna yin addu'a ga yan uwa masu albarka mun ku iya korafi da bayyana damuwar mu ga wani Allah abinda ake yi idan kana cikin wani rawuwa ko wani kunci ka dinga samun lokaci kana addu'a kana gaya wa Allah bukatunka sawabu a bayan sallolin farilla ne a cikin dare ne a lokacin bayan an kira sallah ne ko lokacin shan ruwa ga mai azumi ko bayan kai wata ibada idan ka karanta alqur'ani ko bayan kai sadaka ko cikin dare musamman cikin dare a cikin hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu musulmi ba ma min muslimi yabitu ala qabri babu musulmin da zai kwanta da tsarki in za ka kwanta kai alula kwanta da alula annabi yake summa yata'arra bil layl sannan ya farka cikin dare nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'idu Allah bi da'watin dunyawiyyatin aw ukhrawiyyah ya tashi da Allah wata bukatar sa ta duniya ko ta lahira annabi yake illa a'abahu Allah a ce sai Allah ya ba shi wannan bukata ka tashi cikin dare kai sallah abin da ya sauka kana nafila kai istighfari kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka daga hannu ka roki Allah ka fada wa Allah bukatunka karara ka fada da diyarin da ya sauka ya Allah ina neman ka rangwanta mun wannan damuwar ta wata kaza ka fada abin da kake ba mu Allah kaji nauyin ka kai nauyin mai ka fada kuma da yaqini da imani cewa Allah yana jin ka yana amsawa ka gani ba Allah amma yawanci abin da yasa ko mutum da ya rayu ne cikin bayan mu yi Allah ya sa a rashi ko kuma ya cika cikin shi da haram Allah bai karba ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan cewa mutum ya ba fa mamaki mutumin da abinci shi haram sitara shi haram wurin kwance shi haram ko an ce da shi da haram sannan kuma ya dinga daga hannu yana cewa Allah ka amsa mu nabi yace anna yastajabu la ta ina za a amsa mu ba a samu ba ko kana cin haram dama Allah ba baya da ma da shi zan ga abin da ko kuma ko da ana ce da kai da haram kana abincin gidanku na haram ne ko abincin wanda yake baka abincin na haram ne ba ko dan halal ne to wannan abin matsala ba ba amma dai kan jurincin cin halal da kuma mi kawiya ga Allah da san shi yake zaka ga almarin addu'a sura ka annabi ayyuba sai ya koma ga Allah haka kai bawa ba ka da shamaki da Allah ubangiji ka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sai ku nan da nan da Allah yana shela yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wa bayina ku kiraye ni ne nake amsa Allah yace ko waɗanda suke girman kai ba sa roƙona za su shiga jahannama to Allah ya riga ya wannan alƙawari ya ce a aure shi ya amsa kar ka yadda wani ya ce zai shiga tsakaninka da Allah cewa sai shi ne zai yi addu'a a madadinka sannan Allah ya karba kar ka yadda wani ya tsaya kullu wata laya ko wani guri ya baka ya ce wannan shi ne maganin damuwarka kar ka yadda wani ya ce zai maka wani aiki da sai an hada da wani aljani ko sai an yi wani abu na wani surkulle ya raba ka da imaninka ba kuma lalle abin da ya ga imaninka da Allah ka yadda Allah ubangijinka yana jinka yana ganinka da kowane yare kai addu'a yana karba bayan da Allah ya ce addu'a ne kuma da kai ke karba ta dukkan dubai shi duba wanda ya tsaya da imani da nasiru ga Allah Allah ya karba wasa saboda haka a kula jama'a da wannan fa'ida shine komawa zuwa ga Allah a lokacin da ka shiga cikin damuwa hatta mushrikai idan suka koma ga Allah a sanin da shiga da kuma Allah ya amsa addu'a kuma ya Allah ke cewa ga ake muke kulki da Allah mukhlisiya lahu din falamma najjahum ila ummi yayin da suka shiga cikin jirgin ruwa idan igiyar ruwa ta kada da su suka san cewa a wannan lokacin gumakan su da kafin su da kafircin su bai karkar da zuwa sai suka koma zuwa ga Allah suka kiraye shi da tsarkin zuciya sai Allah ya tsayar da su don shi abin da Allah yake so kar ka hada shi da kowa a cikin neman da kake a wurinsa in ka hada shi da wani sai ya kyale ka da wancan tarattubu wa shirkan gaba da yake fara tsari shi saboda in dai tarbiya da tsarkin zuciya ne kare Allah Allah ne garba da annabi Ayyuba ya kirayi Allah ubangijin sa sai Allah ya amsa mishi bayan da Allah ya amsa mishi a cikin hikimar Allah Allah ya ce sai muka dawo mishi da iyalansa وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ muka dawo mai da duk wadannan awwal da ya mallaka sai ga su san dawo a hankali dabbobinsa da hadinsa da dukiyarsa da kasuwarsa da ma'aikatansa duk suka dawo karshen sa yadda yake da kai da nikin haka wa mithluhum ma'ahu Allah ya ninka musu saboda nan sai wanda yayi hakuri da abin da Allah ya jarumce shi roƙon Allah shi kadai da kuma komawa ga Allah ya halice shi sai Allah ya ninninka mai abin da yake da shi a da sai Allah ya ce kuma dan abin ya zama abin ambato ga bayin Allah sai da ambatan annabi Ayyuba ana jinjina ma hakurinsa kamar da Allah ya jinjina mu ya cewa inna wajadnahu sabiran Allah ya ce ni'mal abd kai ma da Allah da wannan bawa inna hu awwabun lalle shi bawa ne mai goma zuwa ga Allah ba karamin kirari Allah ya ce ba sai Allah ya kirari gura inna wajadnahu sabiran ni'mal abd inna hu awwab lalle mun same shi ne hakuri ma da Allah da annabi Ayyuba kai annabi Ayyuba mutum ne mai goma ga Allah sura ta rawa san barka wadannan sa da cikin darussa muhimmai da za mu iya cirewa daga kisa da rayuwa sannan abu na gaba za mu iya kuma kallon kisa ta bangaren wato yadda Allah madaukakin sarki ya share wa annabi Ayyuba hawaye kuma ta ya samu mishi da mafita game da rantsuwar da yake domin yayin rantsuwa ga wanda zai cewa zai hukunta wannan mata ta ce mishi kuma irin kirkin da ta yi masa wanda a ɗabi'ance sai a ga kuma ai bai dace ya haka ba duk sun waɗe sun ba shi waje ita kuma ta tsaya ta jure ta yi mishi ta kirkita masa ta riƙe alƙawari ta riƙe soyayyarsa ta riƙe darajar aurenta a ƙarƙashinsa kai ta jinyarsa mun ji cewa shekara takwas wajen har wajen shekara goma kuma shi a cikin shekarun goma nan kamar biyun ƙarshen ya kasance ne ba sai an kwantar da shi sai an layar da shi irin kawai mutum ana jiran da ya ajiyar bashi shi na ƙarshe ya fitar ba ga ga mutumin da ya jure ya maka irin wannan alherin duk laifin da ya ma bai kamata kuma a ce kai sai ka ramar yi ba to amma me yasa ya mata haka kamar yadda yazo a cikin kissar ana cewa shedan ne ya shiga mai magani wallahu a'lam ta fita za ta yi ta siyo shabunci a kasuwa shedan ya ce ai shi yana da magani ya samu labarin mijinta bai da lafiya su je ya gan shi yana zuwa kuma da ya gan shi ya gane cewa wannan ba mutumin kirki ba ne ya zo ne kokarin raba shi da imaninsa to wannan shi ne abin da ya fusata shi cewa matar shi ta gayyato mishi wani wanda zai ja mishi matsala a alaƙar shi da Allah Ubangijinsa to wannan shi ne ya ja shi zuwa ga fushin da ya ce wallahi in na samu sauƙi sai na hukunta shi wannan yana mana muhimmancin tauhidi kenan a wurin bayin Allah ba sa wasa da tauhidinsu kuma yana faɗa su cewa musulmi babu abin da ya mallaka da ya kai darajar imaninsa duk wani abu da ka mallaka a duniya za ka iya rabuwa da shi zai iya karewa zai iya salwanta amma imaninka addinu ra'asul mali fastamsik bi shi imani shi ne uwar kuɗinka shi ne kafitar ɗinka shi ne jarinka kai riko da shi gyam-gyam kuma karka yadda wani abu ya raba ka da tauhidin ka ko mene annabi Ayyuba abin da ya gani kenan sai an kalli shi ya tashi sai ya wancan alƙawari amma saboda kasancewar shi bawan Allah da ya koma zuwa ga Allah sai Allah Ubangiji ya kawo masa mafita wanda aka zame mishi mai sauki ba tare da ya kare rantsuwarsa ba kuma ta zama mai sauki ga ita matar ba tare da ya yi abin da in mutane suka gani za su dubi shi da cewa bai kyautawa da za ta yi da cewa da ba yi ba bai kyautawa ha sha Allah Allah ya tare shi mai shi ran dan Allah daga yin wani abu da za a gani shi a matsayin na asha sai da sai Allah ya kawo shi wannan mafita cewa wa kud yadika bin san fadrib bihi wa la tahnat zuwa ƙarshen aya ka dauki zarbar jahilu ko kuma dankin tsintsiya kamar da ake fada a cikin fassara cewa ka dake ta so daya wala ta haram rantsuwa ba ta shika ba kuma ba ka yi abin da zai zama kayi rashin kyautatawa ga wanda ya kyautata maka ba domin shi musulmi balantana kuma annabi na Allah to ana tsammanin kyautatawa daga gare shi ne ga wanda ya kyautata mishi ga wanda ma ya bata mishi balantana wanda ya kyautata mishi a hasin ila man ahsana ilayka wala tusi ila man asaa ilayka sura da sai Allah ya bashi wannan mafita saboda watin imanin da ya da Allah da kuma nagartar da ya nuna a cikin wannan abu da ya faru gare shi dan uwa masu albarka kamar da na ambata tun farko in waɗannan hadisoshi da zaka ji a cikin alqur'ani mai girma musamman na annabawa in kana karanta labarun su cikin a'rafi cikin shu'ara cikin nam cikin anbiya da ma da karanta mana cikin suratu hud cikin qasas da sauran wurare da aka ambaci kisoshin annabawa da al'ummomin su zaka ga dauke suke da wato darussa kisa a cikin shu'ara Allah ya dinga mai ta inda fi dalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin in wata kisa da an bugeta sai an mata wato marfi da wannan bayanin cewa lalle a cikin wannan labarin akwai abun lura wa ma kana aktharuhum mu'minin amma da mutane da dama ba su da imani to da haura ka abin da yake so idan mutum yana karanta kisoshin nan ya dinga daukar izina daga abinda alqur'ani ya ambata na labaran annabawan nan da al'ummomin da suka rayu su kaji irin gwagwarmayar da annabawa suka sha da kuma irin wato taurin kan da al'ummomin baya suke da shi cikin kafirai kuma yaya Allah yayi maganin su sai ka san cewa kai a yanzu mu a yanzu ba mu kai ko rabin tabun na nasa ba mu kama ba a kan kangara da ta Allah ya tashi maganin mu ba sai an yi irin ma wato yadda aka yi musu lokaci guda Allah ne maganin mutane da ya tashi maganin su Allah yana kiyaye da mutane ne kawai saboda kamar da ya fara ila rabbaka la bil mirsa Allah ubangijin ka yana nan a madakata yana jiran ku bari da Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya tafa mana ibadojin mu da muka yi a waɗannan kwanaki na watan Zulhijja alhazan mu da suke ƙasa mai tarki muna addu'a Allah ya yi karɓa musu wato ayyukan su na haji ya sa su yi haji mabrur mu kuma da muke gida Allah ya karɓa mana nan wannan gari namu na gullu muna addu'a Allah ya ƙara mishi albarka Allah ya ƙara jaddada wato karanta mu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari babu shakka wannan gari da rajja kan kan gari ne amma ya zama abin alfahari a wannan yanki namu ko wannan kasa ta mu tsigiya ne musamman saboda tsayuwar da malaman sunna suka yi a wannan gari wajen ganin sun yada addinin musulunci a bisa karanta mu da Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa bayyanar magabata da ka wajibi ne mai addu'a ta musamman wanda suke jagorori akan wannan al'amari daga kan mai girma sarkin wannan gari wanda yake ba da haɗin kai ko da yaushe dan ganin cewa addinin musulunci ya samu ya saka ta yawa da Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya ja kwanansa Allah ya taimake shi kan shugabancin sa da kuma malamin mu Malam Ja'far wato wanda shine sassan jagoran ba matasa da sauran masu harka addini a wannan gari Allah ya saka mishi alkhairi ubangiji Allah ya kara mishi ikhlasi da lafiya da ƙarfin halin ci gaba da taimakawa a jini sauran makarabai shi da sauran ɗalibai da masu goya ma harkar addini baya duka muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka kawo kowa da alkhairi sauran kuma wanda ba su gane ba muna musu addu'a Allah ya sa su gane da shi addini musulunci zake kowa ya gane gaskiya a gudu tare a tsira ga baki daya ubangiji Allah ya karba mana Allah ya sa mu gama lafiya zan saurara da kada cika kula a surutu mai tsayi صلى الله وسلم على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.